sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu ba makanan labarai
to kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka da ke kula da bincike yiwuwar tsige shugaba Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar miliyoyin yankin Hong Kong wato bayan duk da zanga-zanga da ake fama da ita ranar Lahadi yankin za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'a haka kuma za ku ji cewa ƴan ƙasar Sri Lanka sun zaɓar kansu sabon shugaban ƙasa
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa mai azzikin mai wanda aka kaddamar a jiya Asabar sannan kuma za ku ji cewa rundunar lafiya dole da ke Borno ta ceto wasu mata uku da yara hudu da ƴan kungiyar Boko Haram suka kama haka kuma za mu leka jamhuriyar Niger inda ƴan siyasa daga bangarori daban-daban wato masu mulki da ƴan adawa ke ci gaba da zuwa gidan tsohon prime minister jagoran ƴan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwar ta'aziyya za kuma ku ji cewa Alhaji Aminu Dantata ya jagoranci taron kaddamar da committee kafa jami'ar Assalam a jihar Jigawa Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama dan jin yadda duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka da ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban ƙasa Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar kuma za su bayar da bahasi a gaban jama'a mako mai zuwa. Haka kuma masu binciken na majalisar jiya Asabar din sun gana da Mark Sandy a sirrance wanda yake da ɗan jami'i wato jami'in a ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda Amurka ta jinkirta baiwa ƙasar Ukraine tallafin soja na dala miliyan 400 rubutattun bayanan da aka fitar jiya Juma'a sun kasance na bahasin tsohon jami'in tsaron ƙasa ne wato Tim Morrison da Jennifer William had wato hadima ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence an shirye cewa Tim da Jennifer za su amsa tambayoyi gaban jama'a a ranar Talata cikin watanni biyar da suka gabata miliyoyin ƴan yankin Hong Kong sun fito suna ta zanga-zanga suna buƙatar samar da sauyi da zai ba su ƙware-ƙwarewar cin gashin kai daga ƙasar China ranar Lahadi ƴan yankin Hong Kong za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'unsu Idan har zaben ya tafi kamar yadda aka shirya, ƴan Hong Kong za su zaɓi shugabanni sama da 400 na gundumomi 18 da ke faɗin ƙaramin yankin. Wata hanya mai muhimmanci ta auna ra'ayoyin mutane duk kuwa da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, sannan hankali ke rikidewa yana zama tashin hankali. A zahiri shugabannin gundumomin Hong Kong ba su da wani iko na azo a gani, amma ƙarƙashin tsarin yankin Hong Kong wadda adda za a kada za ta iya shafar yadda ake zaben ƴan majalisun da ma shugaban yankin nan gaba sai dai wasu masu goyen bayan China na kira da a jinkirta zaben har sai zaman lafiya ya dawo a yankin to labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ɗan ƙasar Sri Lanka sun zaɓar wa kansu sabon shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa mai shekaru 70 a duniya ya jagoranci sojoji suka kawar da ƴan awaren Tamil wato shekaru 10 da suka gabata yanzu shine sabon shugaban kasar. Abokin takararsa Sajis Premadasa mai shekaru 52 daga tsohon shugaban kasa da aka kashe Ranasinghe Premadasa ya taya Rajapaksa murnar lashe zaben. Daya daga cikin manya-manyan batutuwan yakin neman zabe akan su shine lamarin tsaron kasa. Biyo bayan harin nan da aka kai na kuna bakin wake ranar bikin Easter da ya kashe mutum 269. Baki ɗaya 'yan Tamil da Musulmai sun damu da mulki ya koma hannun Rajapaksa. Tsohon jami'in tsaro ƙarƙashin mulkin wansa tsohon shugaban ƙasa Mahinda Rajapaksa. Rajapaksa dai ya yi alkawarin samar da sauyi a lamarin tsaro a ƙasar. 'Yan ƙasar Belarus ma yau Lahadi suke gudanar da zaɓukan 'yan majalisu, sai dai akwai damuwa cewa 'yan takarar da suke goyon bayan shugaban ƙasa su ne za su mamaye zaben, duk da cewa akwai 'yan adawa a cikin zaben. Kasar Rasha tana son ganin ta haɗa kai da Belarus ta fannin tsaro da tattalin arziki. Tana mai shawartar Lukashenko da ya yanke hulɗar kudda-kudda ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da kuma China. Shugaban na Belarus, wanda ya shugabanci ƙasar da ke gabashin Turai mai mutane miliyan 9.5 har tsawon shekaru 25, zai fuskanci zaben shugaban ƙasa a shekarar 2020, duk wani tambayar da ake na cewa yaushe mulkin kama kare da yake zai kawo ƙarshe. Da yake magana da manema labarai bayan da ya kada ƙuri'arsa a birnin Minsk, Lukashenko ya ce yana shirin sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. Daga ƙarshe yau Lahadi, Amurka da Koriya ta Kudu sun soke atisayen sojin haɗin gwiwa da za su yi. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce wannan mataki sun ɗauka ne saboda Koriya ta Arewa. Ya ce, ina kallon wannan a matsayin yunƙuri mai kyau daga Amurka da Jamhuriyar Koriya domin samar da zaman lafiya da kuma samar da hanyar cimma yarjejeniya da za ta kai ga kawar da shirin nukiliya a zirin Koriya. Wannan sanarwa ta haɗin gwiwa an yi ta ne a birnin Bangkok a wani taron kolin ministocin tsaro. Jim kaɗan bayan sanarwar, ministan tsaron Japan ya mayar da martani kan wannan batu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jihar Bayelsa ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben da aka kaddamar jiya zuwa headquarter hukumar zabe da ke Yanagowa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abakar ya aika mana da ƙarin bayani daga Yanagowa.
Duk da cewar zabe ya kammala a jihar Bayelsa bisa ka'ida, sai dai akwai tashe-tashen hankulan da suka faru a wasu sassan jihar da suka watsa zaben, inda ta kai ga hukumar zabe mai zaman kanta ta soke zabe. Ga misali, abin da ya faru a garin al'ummomin Obiba dake karamar hukumar Obia a jihar ta Bayelsa, inda ta tabbata hukumar zabe ta soke zaben wannan wuri. Yanzu dai an kai gabar da hukumar zabe ke kokarin tattara sakamakon zabe da ake tattarawa daga sassa daban-daban na kananan hukumomi 8 da ake da su a jihar Bayelsa. Duk da cewar jihar Bayelsa karama ce, sai dai tsakanin wannan karamar hukuma zuwa waccan ba karamar tafiya bace, sannan kuma ga ruwa kewaye da mafi yawancin su. Shi yasa hakan ya zama wani babban kalubale wajen jigilar kayayyakin zabe da ma sakamakon zaben zuwa babbar hidikwatar hukumar zabe dake birnin Yanagowa. Kamar Libinson Wuce, ɗaya ne daga cikin shugabannin da suka sa ido a zaben na jihar Bayelsa, yace
Bayelsa state and Kogi, as you know, are red line states. They have been known for a high level of volatility during election period.
Yana cewa ne dama a bayyane take kan cewar jihohin Kogi da Bayelsa jihohi ne dake da wuyar sha'ani saboda tashe-tashen hankulan da kan afko a cikin su. Mun zagaya sassa daban-daban, mun ga abubuwan da suka faru na jikkatar mutane da dama da halbahar da ma hasarar rayuka. Ko ajiya ma dai, sai da wasu gungun 'yan zanga-zanga suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin Yanagowa, inda suka bayyana takaicinsu akan irin kashe-kashen da suka afku a yayin zaɓuɓɓu zabuka na jihar ta Bayelsa. Wani dan jihar ya bayyana gamsuwarsa kan yadda zaben ya gudana, yace:
"My name is Ovie. The election, it was free and fair. We Bayelsans, we got what we expected."
Yana cewa ne na gamsu game da yadda zabe ya gudana, domin an yi zabe na gaskiya, kuma ina tsammanin mutane za su sami abin da suka zaba kan tashi-tashin hankulan da suka abku a yayin zabubbukan, dukkuwa da dimbin jami'an tsaro da aka turo aikin tsaro a jihar ta Bayelsa. Mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke jagorantar rundunonin tsaro a aikin tsaro a jihar ta Bayelsa, DIG Anthony Obizi, ya ce:
"Killing their fellow brothers is not the option. After all, whoever wins is still a Bayelsan."
Yana cewa ne kashe-kashe na 'yan uwan juna irin wannan ko kadan bai kamata ba, tunda daga karshe dan Bayelsa ne dai zai ci wannan zaben. Saboda haka, me yasa mutum zai kashe dan uwansa, kuma an kashe muna dimbin jami'an tsaro na 'yan sanda?
"And then why are you turning the arms against peace officers who are here to do their work?"
Duk da manyan kalubale da ke kewaye da wannan zabe da ya gudana a jihar ta Bayelsa, inda 'yan takara sama da 40 suka fafata da juna, hankali ya fi karkata ne kan manyan jam'iyyu guda biyu, wato jam'iyyar APC da PDP. Sai dai kuma, duk da cewar 'yan takarar biyu na APC da PDP din na da matsalolin shari'a a kansu da ke nuna rashin sahihancin tsayawarsu takara, kawo yanzu dai babu wani tabbataccen bayani da ke nuna hakan zai shafi sakamakon zaben na jihar Bayelsa, da kuma kowa a yanzu daga ciki da wajen jihar Bayelsa ke dakon ji daga hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Yanagowa, jihar Bayelsa, Najeriya.
Madalla a gaishe da Lamido Abubakar. Rundunar lafiya dole da ke aikin samar da zaman lafiya a jihar Borno ta ceto mata uku da yara hudu da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su, kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
Rundunar sojan Najeriya na ofishin lafiya dole ke garin Maiduguri ta ji ta samu nasarar kubuto da wasu tsofi guda uku da kuma wasu yara guda hudu a hannun yayan kungiyar Boko Haram lokacin da take ci gaba da yaki da farauto yayan kungiyar a ƙauyen da ake kira Dalo a kusa da dutsen Mandara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. Rundunar sojan tri ta samu wannan nasarar ne a ci gaba da yaki da take da yayan kungiyar Boko Haram da kuma yayan ISWAP da kuma wasu bata gari a yunkurin da take yi na kokarin kawo ƙarshen waɗannan mahara. Rundunar tri ta samu wannan nasarar ne bisa bayanan sirri da take samu wanda ta kai ga kai hari kan waɗannan yayan kungiyar Boko Haram ɗin. Da yanzu haka ta ce wasu daga cikinsu sun harshe da asashen bindiga a jikinsu da kuma suka shiga daji. Wannan sanarwa dai yana
kirkin sa hannun kanal Laminu Ilyasu,
wato jami'in hulɗa da jama'a kan kafafen yaɗa labarai, da kuma ya ƙara da cewa jami'an sojan Najeriya ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen gwiwar yayan kungiyar Boko Haram ɗin. Ya ce babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya alƙawarta cewa za su yi duk ya mai yiwuwa bisa tsarin mulkin ƙasar nan suka sun kubuto da mutanen da ke hannun waɗannan mahara da ake ci gaba da garkuwa da su da kuma ka ƙarshen irin waɗannan maharan baki ɗaya. Dan dai ba manta ba, sai da ɗan majalisar dattawa Sanata Muhammad Alindume ya fito ƙwarau-ƙwarau a wani taron da babban sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya kirawo a garin Maiduguri kan harkokin tsaro, inda ya bayyana cewa har yanzu akwai yayan kungiyar Boko Haram a ɓangaren dajin Sambisa da yankin tafkin Chadi da kuma wannan ɓangaren na dutsen Mandara, wanda wannan sanarwa ke nuni da cewa ran ne aka samu nasarar kubuto da waɗannan mutane guda uku da waɗannan yaran guda hudu wanda jami'an sojan har ma sun ba su rigakafin cutar polio. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yan arewa ina muka dosa, sai ka ce bayi muka zamu ko zanga-zangar nan.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda 'yan siyasa ke ci gaba da ziyartar gidan tsohon Prime Minister jagoran 'yan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwar ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifinsa, abinda 'yan ƙasar ke gani a matsayin wata alamar soma samun jituwa a tsakanin mutanen da suka shafe shekaru basa ga maciji da juna saboda dalilin siyasa. Ga wakilin sashen Hausa a Yamai, Suleiman Barma da ƙarin bayani.
Tun a yammacin Juma'ar da ta gabata ne ‘yan siyasa suka yi wa gidan shugaban na model Lumana Afirka ca da nufin taya shi juyayin rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah yi wa cikawa a watan jiya a wani lokacin da yake gudun hijira a jamhuriyar Benin. Ma'aikatan shugabannin jam'iyyun adawa da suka je gidan na Hama Amadu domin yi masa gaisuwa, su ma kusoshin gwamnati irin su ministan cikin gida Bazoum Mohamed sun halarci wannan zaman makoki, abinda 'yan ƙasa ke ganinsa tamkar wani ci gaba a shirin walwale takaddamar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan ƙasa. Kabiru Isa na kungiyar Dai Ashide Afrika na da irin wannan ra'ayi.
Ai, abun ya zamo tushi na tun daga shugaban ƙasa Alhaji Zuma Muhammadu radda an kai rasuwa, yana mutun na harko wanda fara daukar waya ya kira Hama yana kasashen waje ya mai ta'aziya. Kenan wannan abu ya nuna cewa ‘yan Niger suna isu haɗu kai ɗaya, ‘yan Niger suna isu wata magana wadda ba siyasa ba akan haka. Kenan wannan abu da ‘yan Niger sun kai sun nuna uwa ɗaya suke uba ɗaya suke, kuma an san su da haɗin kai, kuma muna fatan cewa mutane su riƙa koyi da irin waɗanga abubuwa a cikin zamantakewa su na yau da kullum.
Ba yau ba, masu rajin kare demokradiyya ke jan hankulan 'yan siyasar Nijar akan buƙatar jingine bambance-bambancen siyasa domin ɗorewar zaman lafiya a ƙasa. Dalili kenan Salisu Ahmadu na Sovole Nijar ke cewa
taurin kai ba abin da bai kawowa, inda ya zamanto suna sauraron gargaɗin da muke musu da jan hankali da duk wasu abubuwan da tun an gyara su. Mun kullum ba mun gaji ba da jan hankalinsu, ba mun gaji da ga musu magana ba. Muna so ƙasa kuma za a samu mutane wanda suke sauraron magana, kuma a samu kwanciyar hankali cikin ƙasa.
Domin ɗorewar sabon yanayin dangantakar da aka shiga daga dawowar Hama Amadu gida kawo yau, Abdul Alhaji Idi na haɗakar ƙungiyoyin FSCN na mai shawartar 'yan siyasa da magoya bayansu su yi wa juna adalci akan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe.
A shunhuɗa tsari wanda kowa yarda da shi, tunda dai ba wani bane yake ba da ikon talakawa ne, sai a kai gaban talakawa. Masu iko suna cewa sun yi aiki ko? To, sai su sai da aikinsu. In 'yan ƙasa sun amince da aikinsu, sai su zaɓe su. 'Yan adawa sun kwatanto an can bushi ba aiki, su sai da wannan 'yan ƙasa su sun san abin da aka musu. In sun ga ba a musu ba aiki, sai su sauya.
Tuni dai masu mu'amala da shafukan sada zumunta suka fara amfani da hotunan ziyarar da muƙarraban gwamnati suka kai wa jagoran 'yan adawa da nufin faɗakar da 'yan ƙasa cewa siyasa ba batun ƙiyayya ba ne, ballantana ta zama wata hanyar ƙulla gaba da abokin hamayya. Yayin da reshen jam'iyyar model Lumana ya mai a wata sanarwa ke jan hankulan magoya bayan wannan jam'iyya cewa su kasance masu ladabi da biyayya kamar yadda shugabansu Hama Amadu ya umarce su da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Suleiman Muni Barma, bari kuma sake dawowa Najeriya. Shahararren ɗan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan ɗan Tata ya jagoranci gagarumin taron ƙaddamar da kwamitin kafa jam'iyyar Assalam ta Jibwas a masarautar Hadeja jihar Jigawa. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Alkaya da ƙarin bayani.
Shahararren ɗan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan ɗan Tata ya jagoranci gagarumin taron ƙaddamar da kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibwas a masarautar Hadeja jihar Jigawa kan kadada 150.
Sunana Salisu Garba Kubayo, ciyaman na ƙaramar hukumar Kirga Sama. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki, ya sa mu gani da idanmu domin ci gaban Najeriya, domin ci gaban jihar Jigawa, domin ci gaban masarautar Hadeja.
Alhaji Aminu ɗan Tata a taron da aka gabatar a Abuja ya ce da yardar Allah za a tabbatar da gina jami'ar.
Allah yana ganin niyyar wanda suka kira wannan taro, ya ba da ikon kuma aka zo wannan taro. Allah ya nuna mana, Allah ya albarkaci wannan taro, kuma Allah ya sa ta niyyar da zaton da muke yi, Allah ya tabbatar mana da shi da alkhairi. Allah ya ba mu ikon tara kuɗin da za a gina wannan makaranta da tafi da ita.
Wannan taro na zuwa ne daidai lokacin da jami'oi masu zaman kansu ke ƙara samun tagomashi a Najeriya don samar da damar guraben karatu ga ɗimbin ɗalibai da suka cancanci shiga ajin karatun matakin A. Farfesa Umar Labdo, wanda ya taɓa zama shugaban jami'ar Alƙalam ta Katsina, shine shugaban kwamitin.
Ana buƙatar wannan kwamiti ya bi dukkan dokoki na ƙasar nan, kuma ya aiki hannu da hannu da hukumar jami'oi ta Najeriya, wato NUC, domin kafa jami'a wacce dukkan musulmin Najeriya za su yi alfahari da ita. Jami'a ta zamani wacce za ta ba da ilimi mai zurfi, kuma a lokaci guda kuma tana kiyaye da kyawawan halaye
na musulunci da kyawawan al'adu na musulmi.
Shi kuma Farfesa Aliyu Bunza na Jami'ar Usman Danhodiyo ya ce kafa irin waɗannan jami'oi ya zama abu mai muhimmancin gaske a wannan lokaci na bunƙasar kimiyya da fasaha.
Mutane abinda suka manta manyan masallatai da ƙungiyoyi ke gaba ɗaya manyan masu kuɗi ke yin su da manyan tajirai suke ba da gudunmuwa a yi. Su kuma ba san matsalolin da ke burkunan duniya ƙwarai ba. Amma da ke an samu matasa cikin ƙungiyar Izala da matasa cikin ƙungiyoyin addini aka fahimci kai babban matsalar mu yanzu ba masallatai bane. Ya zamu ilmantar da yaran mu samu ilimi su ɗauki nauyin kansu a samu zaman lahiya a duniya. Ana ganin abin za a yi kawai shine a samu wannan jami'a a Salam Katuna. Akwai jami'o'i 72 a cikin Najeriya. Idan wannan jami'a ta tabbata jami'a uku yake da sunan musulunci. Alƙalam, alhikma sai wannan.
Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce duk ɗaliban da suka cancanta za su iya shiga jami'ar da zarar ta fara aiki.
Ba kawai makaranta ce ake don ƴan ƙungiya ba. Har wanda ba musulmi ba in ya zo jami'ar mu ya zamanto yana da abin da ake nema na shiga jami'a ya cancanta za mu ba shi dama ya shiga karatu. Kuma ya zama yana da requirement da ake nema na shiga jami'a. Amma aksarin wanda za mu fi kulawa don shigowa jami'a su ne ƴaƴanmu da muke yaye su daga makarantun mu da suke fitowa secondary school. Su za mu ba su priority bayan mun dauke su sauran kuma wurare mu ga abin da ya kamata mu ba su kaso. Don haka in Allah ya yarda jami'ar nan muna ganin daga yau an fara ta kuma in Allah ya yarda cikin dan lokaci kankani za mu ga jami'ar ya tabbata.
Gwamnatin jihar Jigawa da mai martaba Sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Maje suka ba da gudumawar make kemfelin. Nasira da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja.
Madalla gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Masu saurare, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 10:21 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Idan Kwaya ta Narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leka arewa maso gabashin Najeriya inda zai fara ya da zango a jihar Adamawa domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun kwayoyi. Shin matsalar na karuwa ne ko tana raguwa ne? Wakilin mu a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
Mun san a baya za ka tada bayan da tabaruri da waɗannan da kafa ba cika damuwa ba kamar yanzu kamar wasu ƙwayoyi ne suka fi nukura wani ƙwayoyi ne aka fi kunkwaɗa ko kuma sha musamman a ƙasashen mu irin Najeriya.
To watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban. In ka dubi gefe mu nan arewa akwai kwayoyin da suka zama very common.
Kamar su wane ne?
Muna da taba wiwi, muna da ita gear itself, muna da tramadol, muna da cough syrup with codeine. Codeine da yake an yaki da su sannan maka sami kudin sayen su yanzu sai kai da gaske. Amma dai duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigu ainu.
Ina kamar su cocaine?
To su kokin kasan masallan kokin shine akwai su kadan kadan anan arewa amma kadan kadan ne domin shi kokin sai kana da kuɗi fa da gaske domin haka
ya manya ne
so yafi shiyan kudu an shi shan shi shiyoyin kudu kudancin Najeriya.
Ko wace shiya akwai da aka fi amfani?
Eh, ko wace shiya
sannan mun fi yin kamar tabar wiwi da waɗannan da ka ambata. To ina batun kanta domin wasu ce ƙwarewa ne ta kai ko kuma shan ta amfani da ƙwarin har ta kai yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da masu da makamantan.
To ai ka baro kuma dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu bari in baka misali ita tramadol yanzu kwaya guda ta kai wajen na da 350 ko har 400
kwaya guda.
Ita kuma cough syrup with codeine wanda muke abinga wani bi ba za ka samu 1500 ko 2000 wani ma 2500 kwaya guda. To sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su maye kamar irin waɗannan abubuwa. wanda ba ruwansu da kashe kurdi. To kaga dalilin da yasa suna neman kowane lokaci suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su maye. To kaga dalilin da yasa kenan suke amfani da foreign part na kadangare din nan sai a kunsa shi a sha kamanta ba wiwi.
Na san da akan ga hatta ma akwai madan su kuda zaga a kasuwa dan ana tafiya da samu su. Sai naga yanzu ba a saida amma kuma shi ma a cikin abun bugarwa.
Shi ba kwarai da gaske shi sok abinda suke kira kenan sok and die madaran su kudaye. To shi madaran su kudaye illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kaman su roba solution din shi kuma
wanda ake
patching tire yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske. Ita su kudaye hatta na kashe mutane ma kasan ita an yi ta ne ba wai domin sha ba, domin preserving specimen ne a laboratory ko kuma gawaki a asibiti. An sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi maye.
Sai sinadari ne an je gawaki. Sai mutane suna sha.
Kuma mugun illa ne ta kashe mutane da yawa kan jawo hankulan jama'a. Da cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa. Mu ba jama'a general falkas wanda cewa duk abin da ka sha ya saka maye ka rabu da shi kwaya ce
nan ko ba doka ba da zai cutar da kai
zai cutar da kai so ka rabu da wannan kai bari in ga ma ko kunun zaki ne yau ka sha ka aje kamfani shi yayi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai
to ina kuma irin su gogoro nan ka kashi ma
to ai gogoro ai ba ai gogoro abin gan su kina uwa bari ne ake cewa uwa mai ne don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shi ne za ka ga mota ta ma masu shan gogoro in ka dubi yana illa ga liver nasu da sauran sassa na jiki
da
hantansu da komai da suke cikin jiki za ka ga wani biyu mutum ya ita shan wannan zai ita bushewa ne sai wani dan karamin stomach
da ciki
ya guntu haka to duk wannan yana da illa.
Yakubu Kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya. Masu sauraronmu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin baƙon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe kafin mu kammala shirin ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai.
Wata ƙasar kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka da ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban ƙasa Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar kuma za su bayar da bahasi gaban jama'a mako mai zuwa. Haka kuma masu binciken na majalisar jiya Asabar din sun gana da Mark Sandy a sirrance wanda yake da ɗan jami'in ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi, mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda Amurka ta jinkirta bayawa ƙasar Ukraine tallafin soja na dala miliyan 400. Cikin watanni biyar da suka gabata, miliyoyin 'yan yankin Hong Kong sun fito suna ta zanga-zanga suna buƙatar a samar da sauyi da zai ba su ƙware-ƙware cin gashin kai daga ƙasar China. Ranar Lahadi, 'yan yankin Hong Kong za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kaɗa ƙuri'unsu.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaƙa kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Nick, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.